sashen sa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan boahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Saroniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Ba su sauraron barkan mu da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan sada fasinjojin safa na kamfanin sufurin jihar Niger 53 ga danginsu bayan kubutar da su daga masu satar mutane. Gabanin sanar da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban Niger da Muhammad Bazoum na PNDS ya lashe, an buƙaci jama'a su rika gujewa yada jita-jita. Muna da shirin ciwon yamace da sharhin jaridu na jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yayin da karin Amurka ke karbar allurar rigakafin cutar COVID-19, babban director a hukumar da ke yaki da yaduwar kwayoyin cututtuka Dr. Anthony Fauci ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da sabbin ka'idoji da matakan da waɗanda suka yi allurar rigakafin cutar za su bi, waɗanda hukumar kare yaduwar cututtuka ta CDC za ta fitar. Wasu daga cikin ka'idojin sun hada da cewa duk wanda ya riga ya karbi allurar baya bukatar sai ya kebe kansa ko da yayi wata mu'amala da wanda ya kamu da cutar. Ana sashen samun karin wasu alluran yayin da masu wada magunguna suka alƙawarin ƙara kaimi wajen samar da su, kamar yadda gidan talabijin na CNBC ya rawaito. Masu zanga-zanga a Myanmar sun sake gudanar da gangamin nuna adawa da gwamnatin sojojin ƙasar. Ko da ke yawan mutanen da suka fita a birane da garuruwa ba su kai yawan waɗanda aka gani a ranar Litinin ba. Gungun masu zanga-zanga ya taru ne a gaban ofishin jakadancin kasar Indonesia da ke Yangon, bayan wasu rahotanni da suka nuna cewa hukumomin Jakarta na neman goyon bayan wasu daga cikin mambobin kungiyar kasashen da ke kudu maso gabashin Asiya kan yadda za a tabbatar da cewa sojojin sun cika alƙawarin da suka yi na gudanar da sabon zaɓe cikin shekara guda. Masu zanga-zanga dai sun kira ga Indonesia da ta mutunta zaben da aka yi a watan Nuwamba, wanda jam'iyyar Aung San Suu Kyi ta NLD ta lashe da gagarumin nasara. Matar da shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jagorantar ma'aikatar harkokin cikin gida ta fuskanci zafafan tambayoyi daga 'yan Republican kan abin da suka kira tsatsauran ra'ayi da take da shi da ya hada da nuna adawa da aikin shimfiɗa bututun man fetur da ake kira Keystone XL. Deb Haaland, wacce 'yar majalisar dokoki ce daga jihar New Mexico, ita ce wacce Biden ya zaba don shugabantar ma'aikatar ta cikin gida yayin zaman tantance ta da ake a majalisar dokokin Amurka. Haaland ta yi kokarin baiwa 'yan majalisar na bangaren 'yan Republican tabbacin cewa za ta samar da daidaito kan batutuwan da suka shafi haƙar mai da kuma kare filayen jama'a tare da ɗaukan matakan yaƙi da matsalar sauyin yanayi. Idan dai har majalisar ta tabbatar mata da wannan mukami, za ta zamanto 'yar asalin Amurka ta farko da za ta jagoranci wata ma'aikatar gwamnatin Amurka. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum 50 ne suka mutu a gidajen yari uku da ke kasar Ecuador sanadiyar bore da fursunoni suka yi a cewar 'yan sandan kasar. Fursunonin sun yi boren ne a gidajen yarin biranen Guayaquil, Cuenca da kuma Latacunga. Babu da tabbacin cewa ko 'yan sanda sun yi nasarar maido da doka da oda a waɗannan gidajen yari bayan barkewar boren. Cikin fursunoni 38,000 da kasar ta Ecuador ke da su, akan samu artaba tsakanin ƙungiyoyin masu aikata manyan laifuka a gidajen yarin. Ko a watan Disambar bara, sai da fursunoni 11 suka mutu sanadiyar irin wannan fada da ke barkewa a tsakanin fursunonin. Shugaban kasar Lenin Morena ya ayyana dokar taɓaci a lokacin fannin gidajen yarin kasar, ya kuma bada umarnin a ƙara ɗaukan sabbin matakan tsaro a gidajen. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf Tiger Woods da ke nan Amurka ya yi wani mummunan haɗari a cewar ofishin 'yan sandan birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce motar Woods ta wuntsula ne a kusa da wani yanki da ake kira Rancho Spalabad a jihar California, lamarin da ya sa sai da aka zakulo shi daga cikin motar da gabanta ya malkwaɗe. Wani watan bidiyo da ya nuna inda hatsarin ya faru ya nuna motar a jirkice a ƙasan wani rami da ke gefen tsauri, an kuma ga baraguzan motar warwatse a inda motar ta faɗi. An dai garzaya da Woods asibitin Habo na UCLA, yayin da bayanai ke nuna cewa shi kaɗai ne a cikin motar a lokacin da haɗarin ya faru.
Labarun duniya suka saurara. Yanzu zamu shiga rahotanni. Gwamnatin jihar Neja ta mika fasinjojin kamfanin sufurin 53 ga danginsu bayan kubuta daga hannun masu satar mutane. Daya daga fasinjojin wata baiwar Allah mai shekaru 65 ta ce sun shiga tashin hankali a hannun miyagun irin. Daga Mina ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari.
Da suka share yake banin kwanaki 10 a daji a hannun waɗannan ƴan bindiga. Dattijiya yar kimanin shekaru 65 mai suna Malama Salamatu Abdulkadir ta bayyana yadda rayuwa ta kasance mata a dajin.
To gaskiya mun gode wa Allah Ubangiji wa Ta'ala. Gaskiya in ba din kuka taimaka a jiyan nan ba da duka mun yi labor an kashe mu gaba daya. Bindiga dai ba bacci, ba ci, ba sha kuma suka ce mu gaya muku za su shigo cikin garin Mina.
Ba ba ku abinci?
Eh suna dauko buhunan abinci su ce mu girka, wani lokaci su kora su su girka su zo su zuzuba mana a hannun mu ci sannan a ba mu ruwa mu dan tarfa mu sha.
Ai ne sau nawa suke ba?
Kun muka ci da safe to mun Allah ya yarda kuma sai kuma can kusan magariba kila za su ba mu. In wannan lokaci kuma sai shi gobe za mu ba ku ba.
Ba ku da abinci suke ba?
Taliya da wake, dankali.
Amma wurin nan gari ne suke ko daji?
Daji ne, mun yi tafiya kaman daga nan Mina zuwa Zingiri da kafa
ku da gida. Amma cin zarafin mata babu?
A'a wallahi, wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa. Ba su kwana da kowace ƴa mace ba, sun ce in suka kwana da ƴa mace asirin su na karyewa. Sai dai duka. Maza ka in suka shiga hannun su gaskiya maza na jin jito da suka ji haushi sai suka fara dukan mata. Ita ce ne za su karyo su dinga kima maka.
Yan kananan yaran nan da ke tare da ku ya aka yi?
Jariran nan ba a taba su ba, sai dai in suka yi kuka in sun ba su ce ku kama su ko kuma mu buga muku sanda sai a rungume su ko mu ihu su.
Bidiyon nan da aka yi kina cikin wanda
aka yi? Eh wanda aka sai aka tara mu aka ce mu yi group wajen kusan muna cikin wani hali mu yi ihu mu ce barayi ne. Ku ce barayi ne, muka ce barayi ne, ku taimaka don girman Qur'ani.
Tun da farko dai sai da likitoci suka duba lafiyar mutanen, inji kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Makusidi.
Banda dai gajiya, wasu cutan gabuban jiki don wahalar da suke ta yi a cikin daji, babu wani ciwo mai tsanani, wasu suna da dama ciwon hawan jini da ciwon shuga. Alhamdulillah ikon Allah ma da muka gwada su suna cikin koshin lafiya.
A yanzu dai hankali ya karkata wajen ganin an kubutar da yaran makarantar kwalejin kimiyya ta garin Kagara da maharan suka yi garkuwa da su a makon jiya. To amma gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna sa ran fitowar yaran nan ba da jimawa ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Gabanin sakamakon karshe da hukumar zaben jamhuriyar Niger Sini ta sanar da ayyana Muhammad Bazoum na PNDS tarayya matsayin wanda ya lashe zaben kan dan takarar adawa Muhammad Usman na RDR Chanji. Masu bayyana ra'ayi sun yi kira ga jama'a su kauce wa duk wani labarin jita-jita don hakan ne mafi alheri ga dorewar salama a kasar. Daga birnin Konni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Yan kasar ne ke kira ga masu amfani da yanar gizo da makafofin sadarwa na internet domin aikawa juna kalamai na neman tada hankulan yan Niger ko bayyana sakamakon ƙarya na zaben sabanin wanda hukumar zaben ta Niger Sini ta bada.
Sunana Sagaji Mamman Sani mai kasar kuma dalibi ne a Jami'ar Abdulmun. Mutane su ji tsoron Allah. To su tuwan lokaci da muke. Mun zo cikin wani lokaci wanda ake ana samu akasi. Ya akasi tunda ana samu mutane masu yada irin resulta ta estimation. Kamiya estimation kamar su ba da su yi kiyasi su ɗan yi misali sai su yada su ce sai ni ta hiddo shi. Alhali ba sai ni ta hiddo ba. Suna ga zaman kansu saboda su haɗa mutane su ja hankalin mutane zuwa ga wani tunani na daban da ba shi ba. To abinda muke fata mu gaya mu annan mutane to su tabbatar da sanin wani Niger ga hawa ba su da wata bayanta. Wani kasa duk gani Niger ita an mu ko mu a ita. Ina duk wani kokarin yada wannan labaru na ƙarya bisa kan rezo sosiyo don wasu su gani su gaira har su sa shari'a ko abu ya kawo matsala kotun koli a samu mata matsala ta gaza gane abuwa. To su kiyaye su ji tsoron Allah su sani ko ba sun kai ma ba kansu sun kai ma saboda su ma yan kasa na mazuba na kasa. Ina duk abin da zai ka tashi hankali a samu kashi kashi ko yimu wannan zai sa wannan labari da kun kai yada bisakan estimation ko kuma bisakan maganganu to ko ku sani har da ku wata har da ku kuna cikin dan sai ya shaye
su ma watan su da na tattauna da su akan wannan zancen sun ce bai kamata ba jama'a na aikawa juna sakonnin ƙarya da sakamakon zabe na goge domin arzuka jama'a zuwa ta da zaman tsaye.
Sunana Muhammadu Bello game da harkar yada labarun ƙarya na Facebook da sauransu gaskiya ma'aikata suna jan hankalin mutane kwarai idan wani labari ya zo ka tsaya ka tantance shi labarin nan mai kyau na ko mara kyau na dan haka irin yada labaru hakan ga wanda ba na gaskiya ba na fashion to yana gizo gaskiya ana samun sabani kwaran gaske musamman ma bisa zabubbuka tunda kaga irin wanda suka tsaya su hukumar zabe tana cewa labarin da zuwa ta bada shine an na gaskiya wanda mutane ka zuwa suna yadawa daban-daban na WhatsApp din nan da ka gani haka sari ba na gaskiya bane su irin wannan labura na WhatsApp suka kawo tashi hankali ga mutane cikin kasa abin da muka fata dai wanga abu ubangiji Allah sa an yi shi lahiya lau kuma ya wuce lahiya lau har wani lokaci mai zuwa yan adawa wanda sun kawade su rungume kaddara su kuma mu masu mulki da sun ka Allah ya ba su su yi kokari su wa mutane aiki
suna na dan iyataya to zabe dai misali an ga inda yabbi a mutane talaka su gane cewa wadda gabakin su bai dace ba shine da kusa zama jira sai ni ta hodi da kanta sannan ai wannan murna to shi garin shani na mutane bai wa ka hana ai wannan ko hukuma ba ta iya hana tunda abun ba ga hannun hukuma yake ba amma dai shawara abun da ya kamata yan kasa su yi da yan fartutukka kuma masu mulki da na fasu mulki misali shine da kudin alfa ba ga mutane hankalin mutane kwanta saboda asabna lahiya
kiranye ne ake yi a ko ina a duniya a halin yanzu wa yan Niger domin su kwantar da hankulan su kuma su san cewa Allah ne ke bada mulki ga wanda ya so a lokacin da yake so Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kana shafa muryar Amurka ake sauraro ga Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum Barka da kasancewa da shirin kiwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu Yau a cikin shirin kiwon kyamace zamu ci gaba da tattaunawar da muka fara a game da tarbiyyar yara da yanayin halin su da yankin arewacin Najeriya kanta sannan zamu ji yadda kasancewar Dr. Ngozi Okonjo-Iweala mace ta farko yar Afirka kuma yar Najeriya ta kuma shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya zai iya karfafawa mata gwiwa kamar a makon jiya muna tare da Hajjia Maryam Gundu masaniyar halayyar dan adam da kuma Hajjia Balaraba shugabar matan Hausa Fulani yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja ai sauraron lafiya Hajjia Maryam ke menene ra'ayinki game da raba ƴaƴa da iyayensu
to wannan mutun ya tsara akan gaba inji Bahaushe saboda ni wannan abun ya faru da aure na na farko yarinyata tana shekara 3 na rabu da mahaifinta aka raba ni da ƴata saboda a lokacin ban ma fara aikin gwamnati ba duk da na san cewa addini ya bani damar in ja haƙina a kotun shari'a a karbi ƴata a maida mu a hannuna amma dole ce ta sani na hakura kuma da yawa mata suna samun kansu cikin irin wannan halin da na samu kaina to me yake kawo irin haka na farko ilimin addini musamman ma ilimin aure yayi karanci a jama'ar musulmi a addinance idan namiji ya rabu da matar shi ka bar mahaifiya yaranta ta kula da shi haka addini ya yarda da shi har sai ya kai wani lokaci amma ba a bin dokar addini zaka ga wani lokaci ana cin zalunci mata da yawa sannan mata inda ba su da ƙarfi ko ba su da mata tsaya musu sai kaga dole sun shiga damuwa amma bayan da zasu abun sai ya iya zama ma wasu matan matsala koda kana da yanda zaka yi wani lokaci sai ka ji an ce idan aka yawaita jayayya akan yaro ai Allah ma na iya karba abin shi wannan magana tana daya daga cikin abin da ya hana ni in yi jayayya akan karbar yata na daya kenan sannan na biyu bani da karfi lokacin bani da sana'a ban fara aikin gwamnati ba dole ce ta sani na hakura saboda na san cewa ni Allah yace in kula da yata sai ta kai wani munzali sannan ta ko ta yi aure ko kuma in ta balaga ta koma wurin mahaifinta so kuma zaka ga cewa ana yawan samun rashin sa'a wasu matan ba su da imani duk saboda tun farko ba su samu tarbiyya zaka ga suna wulakanta ƴaƴan da ba nasu ba suna fifita nasu ƴaƴa suna azabtar da ƴaƴan da ba nasu ba a shekarar baya nayi ta ganin videos na cases irin waɗannan yaro uwa ta tafi ta bar shi an wulakanta shi an azabtar da shi ana irin wannan cin mutuncin kuma ko a unguwa a kasa samun wanda zai yi magana ko ya kai kara ga hukuma a kwatar ma yaro hakin shi. Cikin lockdown din nan aka samu wani yaro mahaifin shi ya daure shi ga turke irin na awaki inda ake daure talotalo tare da dabbobi yaron nan yake kwana yake kwanci ake ci abinci komi ruwa komi iska saboda ni saboda mahaifiyar shi Allah yayi mata rasuwa. Akwai mata uku matan mahaifin yaron nan suna rayuwa a cikin gidan nan tare da ƴaƴan su lami lafiya amma yaro yana daure da ruwa da iska abinci ma ya kai cewa kashin dabbobi yake diba yana mutuna cewa duniya ba wurin zama bane inda mahaifiyar wannan yaron ta je kai ma za ta iya kasancewa da kai wa zai rika maka ƴaƴanka baka tunanin cewa kai ma sai Allah ya sa naka ƴaƴa su shiga irin wannan hali ko baki mutu ba mace ki tunani ki ga rabuwa za ta iya kasancewa tsakanin ki da mijinki yaya zaki ji idan ke ma yaran ki suka samu kansu cikin irin wannan rayuwa ta kunci maza kuma ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin da Allah ya shimfida a rayuwar aure yaro idan ya tashi babu soyayya a rayuwar shi sai kaga shi ma ya taso babu soyayya cikin rayuwar shi kuma idan baka da soyayya a rayuwarka sai kaga ko imanin ma sai ya rugu dan sai kaga mutum wanda bashi da soyayya a rayuwar shi zai iya aikata komi na rashin tausayi ko rashin imani saboda shi ma yana ganin haka yayi rayuwa don haka wannan zafin wahalar da ya sha na rayuwar shi tun yana yaro kuntata mishin da aka yi sai yayi kokarin ya huce haushi akan mutane daya to ko wannan kadai yana iya kawo ta'addanci a kasashen mu mutuna cewa rayuwar nan duka nawa ce
kai ya kasancewar doctor Ngozi Okunje uwar da shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya zai bai wa mata kwarin gwiwa a kasar mu Najeriya da ma nahiyar Afirka baki daya
magana ne nake akan yadda rayuwar ƙayayen mu mata yake yanzu wato ita wannan mata gaskiya ina Ngozi Okunje din nan fata take tana nan gurmaya kuma za a samu da dukkan mata irin wannan ina mai tabbatar miki ai ba ni abin encouraging ne da ake yi especially a nan arewa a yanzu haka ina ga mata wanda suke so su fito su wannan gurmaya a nan arewa amma maganar nan ta al'ada da magana na addini shine kana encouraging mata ne exactly kamar maza kana shi manta wata fa a nan wajen su bari ga miki gaskiya idan aka ce mahaifin ta ya yi mata da farko ko ba a considering mata a wajen su a da kenan to kin ga kuma yanzu idan su ya buke sun tabbatar da cewa macen fa ita ce mai zata cewa ma a tsaka na miji saboda ita tana da combination din ta ya ita ya take so da ƴanta su zama ba wani wa tsagarin da zata so a ce kan ko ɗanta ya zama mummuna kuma ne ayyuka na rashin tausayi mu ringa cusa musu ra'ayin yi karatu da yi hakuri su gaje ce su nemi wanda su yi kamara ba ko wani ɗan miji da ya zo ya ce ina son ki Allah ya ce annabi ya ce ku ce mijin ki bane daga ƙarshe kwana sai da ku ciki kina biya ai ku a kije ki a gidi to su a can wajen su a kudu ba haka bane suna encouraging kansu daga nan har kasan gane in kin lura mata suna jajircewa to kun ko zini ban yi mamaki ba kun ko zuma ta ce wanda ta ji tana gurmaya kuma yanzu kin ga gashi Allah ya kai daga cin guri cikin cin guri ta wanda yanzu ba mu san meye ma can gaba ɗaya ba fa an ce zakaran da Allah ya nufa da jara ana muduru ana shaku biya kai yanzu lokaci ne da mata sun riga idan su ya bude bude wannan ku shine na ilimi kuma suna tausaya akan su duk inda kika ga an sa mace ɗaya biyu uku ina mai tabbatar miki za ki samu wata taimakon mata hanyar da za ta samu wannan aiki.
Hajiya Maryam
to abinda zan faɗa shine ya kamata iyaye maza da mata mu farga mu gane cewa ƴa mace alheri ce iliminta ya fi komi alheri saboda akwai inda aka ce ilmantar da ƴa mace daya kamar ilmantar da duk duniya ne ko zamanin annabi mata sun nemi ilimi babbar malama ta dukkan zamanin da ya gabata bata kai Aisha radiyallahu anha ba sahabbai da dama suke zuwa su duka a wurinta su nemi bayanin hadisan annabi bayan rayuwar shi ai yanzu ma ya kamata maza da mata iyaye mu gane cewa akwai mata da yawa da muke gani ba sai ka jira abu ya kawo kanka ba ana ta cire yara daga makaranta ko a hana su karatu a kai su talla ana bata musu rayuwa su zo su yi aure babu ilimin nan babu ba a koyi sana'a ba a samu ilimin da za a fita a nemi aikin da aka yi ba dan a samu kudin lalura duka bukata sai a dora ta akan namiji namiji dole ya gaji kowaye ake yawan tambaya kullun yau ba ni gobe ba ni dole namiji ya gaji kuma dan haka wata ranar bakin cikin ma yawan tambayar shi zai iya sai aikata abinda ba daidai ba ya kawo tsana ya dora ma ya mace dan haka mu empowering ƴaƴan mu mata ya mace yau ta ma fina wani namiji tausayi sai kaga ya mace ita ke rike da iyayenta bayan ta girma su kuma sun tsufa amma wani namijin zaka ga idan ya nemo sai ya kai shi kuma nashi surukai idan ya mace na da ilimi zata iya rika kanta zata iya rika ƴaƴanta zata iya rika iyayenta da ƴan uwanta da shi kansa ma namijin idan ba shi da shi zata iya taimaka mishi sai kaga an zauna lafiya amma tun farko kafin mu sa su a hanyar ilimin nan mu tabbatar da mun ba su tarbiyyar da duk inda zasu shiga zasu kiyaye tarbiyya ka bar ƴarka mace ta nemi ilimin addini sannan kuma ka bari ta nemi ilimi na zamani so da yawa zaka ga miji ya zo ya auri mata ya tara ƴaƴa da waɗannan mata Allah ya kawo mutuwa tsakanin su ko ya kawo rabuwa tsakanin su sai kaga an bar wata mace da lalurar ƴaƴa ba ta san yanda zata nemi abinda zata ci ba balle ta taimaka ma ƴaƴanta to ko dan wannan ma shi kansa ma babban muhimmin abu ne wanda yake iya sa tarbiyyar yaro ta lalace yaro ya shiga wata hanya ya dan sace-sace ko kuma ya shiga hanyar ta'addanci dan haka iyaye ku bar ƴaƴan mu mata su tashi tsaye su nemi ilimin addini kuma su nemi na zamani yana da matukar muhimmanci yawan fitina da zubar da jini da zaluncin mutane da ake ci yana hana ci gaba sai kaga muna ta cewa shugabannin mu sun ci zalimin shugabannin mu suna cin amanar mu mu kanmu muna cin amanar kanmu
Chomi Suraru, anan zamu da sa'aya a cikin shirin ciwon kyamaci a yau. Sai zuwa makon gobe, ku sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake fatar Allah ya ba mu wani lafiya.
Awal Garba, kawo mana sharhin jaridun Kamaru.
Shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Talabi Sadi ta kasar Jamhuriyar Kamaru Ali ta kuma tauna mutum da cewa wani basarake a bangaren jihar yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru mai suna Jean Raymond Sakoji ya ce shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa ya mance da sarakunan gargajiya cikin al'amarin gudanar da gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Karara Ali ta kuma ta ce ta gano wata madakala da ake shirya mata na zagon kasa kallon da kamfanin yake da farin a kasar wajen yada labaru masu inganci amma ta ce yanzu haka dai an hada baki ne da wasu manyan alkali na kasar da rufe kamfanin a kasar Kamaru wanda ta ce yanzu dai ta yi yunkuri na ganin yadda za ta yi ita ma ta bullowa waɗannan ɓangarorin na kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru a yanzu ta ce a yanzu haka dai jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sai kokari matuƙa gaya na ganin cewa sun kwato yara kanana da kuma waɗansu tsofaffi mata a hannun ƴan bindiga da ke neman halaka su a gundumar Leyuka da ke jihar Yamma maso kudancin kasar Jamhuriyar Kamaru da ake ta takaddama tsakanin masu neman datsa kasar gida yau shekaru uku kenan da ake ta rikici yaki cinyewa a kasar ta Kamaru
sai kuma jaridar Bisho ta ce hukumar da take yaki da ta'addanci a kasar Kamaru yanzu haka tana kokarin dankara waɗansu waɗanda aka gano cewa suna da hannu a kan gudanar da yakin da muka harauta ce a kasar sai jaridar Kanara an da ita kuma ta gurmata mana cewa yanzu dai Shanti Diye Fofo karamin ministan shari'a ne na kasar Jamhuriyar Kamaru kasar Faransa ta yi kokari na ganin cewa za ta maka shi a gaban guda a cewar ta yana nuna bambanci tsakanin baƙaƙen fata da kuma fararen fata jaridar Economy kuma cewa ce kasashen da suke kungiyar nan ta haɓaka tattalin arzikin nahiyar Afirka da tsakiya sai maka tunanin da taro a kasar Jamhuriyar Kamaru neman hanyoyi na inganta kasuwanci tsakanin su da kuma farfaɗo da harkokin noma da kiwo. Jaridan sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ita ban kudo mana cewa dai har yanzu manyan motoci dangane da kayayyakin masarufi da kayayyakin abinci sama da guda 1000 ne yanzu haka suke jirge a kan iyakar kasar Jamhuriyar Kamaru da gabashin kasar da kuma kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Kasancewar tawayen kasar Banki yanzu haka suna ta aftawo tsakaninsu da dakarun tsaron kasar. Za mu kammala shirin namu na wannan makon ne da jaridar da mai sace ta rubuta mana cewa gwamnatin kasar ta Kamaru ta taka rawar gani wajen kawo tsaro a bangaren yan awaren kasa wanda a yanzu haka ne aka sauki baki masu buga wasan tambola kuma yanzu haka suna gudanar da wasannin su ba tare da waɗansu matsaloli ba. Muhammad Awar Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A yau 24 ga watan Fabrairu, muryar Amurka ke cika shekaru 79 da fara gabatar da shirye-shiryenta. A duhun kwanakin farko na yakin duniya na biyu, gwamnatin Amurka ta ga cewar akwai bukatar samar da hanyar mai da martani ga farfagandan 'yan Nazi ta wajen kafa nata kafar labarai wadda za ta rika bayyana labaran gaskiya ba tare da nuna bambanci ba. Don haka aka kafa muryar Amurka a ranar 1 ga watan Fabrairu 1942. Ta kuma fara yaɗa shirye-shiryenta na farko na minti 15 a Jamus a ranar 24 ga watan Fabrairu. Muryar Amurka ke magana daga Amurka. Kulli yaumin a daidai wannan lokacin za mu rika yi muku magana kan Amurka da wannan yankin. Labaran ko na iya zama masu daɗi ko marasa daɗi, za mu dinga tsarge gaskiya ko mi ɗacinta. Tun daga farko, muryar Amurka ta ɗau azamar ba da damar sanin rayuwar Amurka. Kamar yadda doka ta tanada, dole muryar Amurka ta ba da labarai na gaskiya, kuma sahihai kana da bayyana manufofin Amurka da ma'aikatanta, haka zalika da manufofin Amurka. Nauyi ne akan muryar Amurka ta ba da labaran Amurka ga duniya, a cewar tsohon shugaban Amurka John Kennedy a ranar da take cika shekaru 20 da kafuwa. Wannan babban aiki ne mai wuya da kuma sarkakiya, a bangare guda kuma wata kafa ce ta gwamnati, don haka kan iya zama kafa ta al'umma, kuma aiki ne na yaɗa labarunmu a duniya ta yadda zai bayyana tsarin demokuraɗiyya da kuma yadda Amurka za ta burge. A wani bangaren kuma, a matsayinki na mai taka rawa wajen jaddada 'yanci, wajibi ne ki bada labari namu ta hanyar gaskiya, ki bayyana kamar yadda Oliver Crowell ya ce game da zanen shi. A zana mu kamar yadda muke da tabanmu da kurajenmu, dukkan abubuwa game da mu waɗanda ba lallai ne su burge nan da nan ba. Gabadai-gabadai kafa 40 zuwa ƙasa, 2.5 kintsawa. Haka dai a faɗin duniya suka ji labarin gaggarumin nasara da aka samu a wannan ƙarnin a muryar Amurka, ciki har da sanarwar da mutane sama da miliyan 615 a faɗin duniya suka ji na yadda aka isa duniyar wata a ranar 20 ga watan Yuli 1969. Natsuwa ta samu, nikiya ta sauka. Kamar yadda ma'aikatar harkokin kasashen waje ta wallafa a shafin ta na Twitter a ranar 1 ga watan Fabrairun 2021, lokacin gabatarwar ta ta farko, muryar Amurka ta shaidawa masu saurare cewar labarai masu daɗi ko marasa daɗi za mu gabatar muku gaskiya ko mi ɗacinta. Tun daga wannan shirin na farko har zuwa yau, muryar Amurka ta sanar tare da kawo jama'a tare a duk faɗin duniya wajen goyon bayan 'yancin demokuraɗiyya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasura da Mai Alikaya da na jagoranci shirin, ke fatar mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.